بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبود قد يثبتك الله سبحانه وتعالى ونسكن رحمة سا لإيكم سا يهدموا أولا يمتين لتنين sha takwas ga watan Sha'aban shekara ta 1435 ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda kuma shine 16 ga watan 6 a shekara ta 2014 a lissafin miladiya. A ci gaba da karatun mu na littafin tajridi tauhid al-mufid na malam Ahmad bin Ali al-Maqrizi. Zamu tashi a darasinmu na 9 ko insha Allah. Makon da ya gabata dama muna tsakiyar magana ne akan abinda surorin nan guda biyu wanda ake ce ma al-mu'awwidhatani suka kunsa, wato suratu qul a'udhu bi rabbil falaq da kuma suratu qul a'udhu bi rabbin nas. Musamman ya mai da hankali akan ta biyu, wato qul a'udhu bi rabbin nas, da abinda ta kunsa na isbatin, wato tabbatar da rububiyya ga Allah da tabbatar da mallaka ko mulukiya, sarauta da mallakar abubuwa ga Allah subhanahu wata'ala, wanda wannan shine tadammanu al-amra wan nahi. Sannan kuma da tabbatar da ilahiyya ga Allah subhanahu wata'ala. Za mu tashi inda yake cewa wa ta'allaqatil isti'azatu fi awailil qur'ani bismihil ilah, haka ne? Tayyib,
tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa ta'allaqatil isti'azatu fi awailil qur'ani bismihil ilah wa huwa al-ma'bud wahda li istima'i sifatil kamali fi ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل للأسماء الحسنى والصفات العلى المرغوب إليه في أن يعيد عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواقع الذي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن اسم الله هو الغاية للأسماء، ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به، فنقول الله هو السلام المؤمن المهيمن، فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها.
يوم malamin ya shiga mana wani babin dangane da abin da ya shafi isti'aza. Hikimar da take ciki da darussan da ke cikin isti'aza. Asalin lafazin isti'aza ba mi magana dama akan sa ba ko? Lafazin isti'aza daga a'ud. Isti'aza ma'anarta shine iltija'i. Fakewa, idan mutum ya ce a'udhu billahi, ma'ana kamar ya ce ne ina fakewa da Allah, ina neman tsari da shi min daga, sai karasa ash-shaytanir rajim misali, ko qul a'udhu bi rabbin nasi malikin nasi ilahin nas, sai ce min sharril waswasil khannas. Abinda asalin abinda ake nufi dai da wannan kalma shine a'ud. A'ud ma'anarsa kuma shine iltija'i, da fakewa, da neman kala'i da hifzi, wato neman kiyayewa, kamar ka makalkalewa abu don ya kare ka daga wani abu da ya taho zai kama ka ko zai wato cutar da kai. Shi yasa har Yarabawa yaran su suke cewa atyabul lahmi awaduhu, a cikin nama wanda ya fi daɗi shine naman da yake makalkale da ƙashi. Nama ai akwai wanda yake makale jikin kashi ai ramukan kashi to nan ai ka san mutum yana son ya gwaguye shi saboda dadin sa to larabawa suna kiran wannan naman da ke makalkale jikin ashi ai kashi ana ce masa aub wato saboda ya nemi tsari ya kankame ya makalkale jikin kashi haka duk abin da zai makalkale jikin wani abu shine asalin kalmar i'aza kenan ko wato aub shi yasa lafazin da muka karanta a baya na wato da kalmar da ta gabata a darasin mu na ƙarshe da yace hunaka ko wahatani as-suratani a'zamu 'udatin uza na ma'ana nan mafaka abun makalkalewa yawa kuma ana nufin nan ruqya amma asalin a lugar larabci abinda ake nufi da awd shine neman makalewa a jikin abu a fake masa to ma'anar a'udhu billahi minash shaitanir rajim shine mun makalkale muna neman fakewa mun fake da Allah subhanahu wataala dan ya tsare mu ba wani abun cuta da zai zo haka ne shi yasa suke cewa a laqumi mace wadda take tafe da danta dan kullun yana makalkale a jikin cinyarta ana ce mata ana cewa abin nan matar abin nan ya sunanta laqumi ana ce masa a'id ita uwar sunanta a'id a'id saboda tana tsare danta dan yana makalkale daidai kafafunta gunda zai sha nono haka saniya za ka gani sabon haihuwa daidai kafafunta na bayan nan yake makalkalewa ko wani abu zai tafi to wannan ana cewa uwar a'id saboda dan ya makalkale ya nemi tsari a wurinta asalin dai kalmar dai tana koma zuwa ga tsarewa fakewa da kuma neman kariya Allah ya kare mu Allah ya tsare mu to dan abin da yake faɗa yace wa ta'allaqat al-isti'azatu fi awail al-qur'ani bismihi al-ilah a farkon al-qur'ani in ka biyo kana karantawa isti'aza ta'allaqat tara tayi ne bismihi al-ilah da sunan Allah in ka taho kana karanta al-qur'ani farkon lafazin isti'aza da yago a kisar annabi Musa alaihi salatu wassalam ko وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة من سكة شيء قالوا أتتخذنا هزوة قال أعوذ بالله شين فالكون أعوذ بالله بيزوء القرآن فقال سيئيد سمنا الإله شين أعوذ بالله قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أكنا سي سورة هود ده النبي هود عليه الصلاة والسلام هو النبي نوه كي da yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala qala rabbi inna bini min ahli qala innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna min al-jahilin qala rabbi inni a'udhu an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akun min al-jahilin kaga wannan shi ma akwai lafazin i'adha yazo shi ma da lafazin Ubangiji subhanahu wa ta'ala haka yi cewa rabbi inni a'udhu bika an as'alaka nan ya zo amma bika amma na farkon al-Qur'anin can billahi ya zo haka a suratu Maryam ya zo tana cewa a'udhu birrahmani minka nan kun gaba da billahi ba bismin rahmani ya zo to sannan shi ne ke faɗa cewa wannan a farkon al-Qur'ani kenan daga baya kuma koma da wannan lafazi aka yi amfani yana koma dai zuwa ga ilah domin ba da wani ake neman tsari babban da Allah subhanahu wa ta'ala to shi ne yake cewa wa huwa al-ma'budu wahdahu shi al-ilahu Allah kenan shi ne abin bauta shi kadai lijtima'i sifatil kamali fihi domin lafazin al-ilahu ya tattari ko ya tattaro dukkan siffofin kamala sun tattara a cikinsa duk wata sifa ta Allah subhanahu wa ta'ala to ta tattara a cikin sunan Allahu kamar da zai kare mana bayani sai ce wa munajatul abdi li hadha al-ilahi al-kamil zil asma'il husna was sifatil ulya kuma ganawar da bawa yake da wannan ubangijin ko abin bautar Allah subhanahu wa ta'ala kenan al-kamil wanda yake shine kammalalle ba shi da naqasu zil asma'il husna ma'abucin sunaye mafi kyau was sifatil ulya da sifofi mafi daukaka almarghubi ya kamata nan shi malamin mai aikin tahqiqin ya sa wannan tunda asalin mun lura atafi ne akan al-ilah wa munajatul abd li hadha al-ilah al-kamil ko yawa wanda shine kuma bayan yace zil asma'il husna wa sifatil ulya al-marghubi ilayhi yawa dan haka abin nan majrur ya kamata ya zama al-majrur al-marghubi ilayhi wanda ake kwadayi dangane da shi fi an yu'iza abdahu mana ya tsare bawan sa ana kwadayi mana bawa yana kwadayin cewa Allah ya tsare shi daga sharri allazi yunajihi shi bawan nan nan wannan allazi din tana komawa ga wa bawa damirin abdun nan da yace yu'iza abdahu abdahu allazi yunaji bi kalamihi ko yunajihi bi kalamihi wanda yake ganawa da shi ya tsare shi da maganar sa min ash-shaytani daga shaytan shaytan nan wanda al-ha'ili wanda yake shiga tsakani shi shaytan din bainahu tsakanin shi bawon wa baina munajati rabbihi da kuma wato tsakanin sa da ganawa da ubangijin sa mun sani ko kun fahimci wannan shi larabci idan huruful jarri suka yi masa yawa tatawaradu fihi al-ma'ani wa tashtabihu mun lura harufan jarra sun yi yawa a wannan jumla har ya rage masa fasaha shi yasa sai mutum ya lura sosai ya gane me malami yake so ya faɗi haka ne ko ba haka ba yawa huruful jarri haka suke dama suna da tasu matsala saboda da kuma zamirai in suka yi yawa a jumla ɗaya suka rikita mai karatu ya kasa inda zai mai da wani wato damiri mu maimaita ya ce a farkon alkur'ani تعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله ده سنن الله سبحانه وتعالى استعاذة نن تكي ده علاقة تامك القليل ونأبو معناتنا ارتباط إده شي تارت إده شي شي الإله شيني وهو المعبود وحده شيني أبو بوتاشي كده دمه لاجتماع صفات الكمال فيه domin tattaruwar dukkanin siffofin kamala a wannan suna na Allah wa munajatil abdi kuma saboda shi yasa nan ma ya kamata ya zama ma'tufi ne akan wancan wa munajatil abdi ma'ana shi ma sababi ne na wancan abin nan din na farko kamar yadda ya ambata da yace lijtima'i sifatil kamali fihi dan me Allah subhanahu wa ta'ala za a bauta masa shi kadai domin dukkan siffofin kamala sun tabbata gare shi dalili na farko kenan sababi na biyu wa munajatil abdi li hadha al ilahi al kamil kuma wato ganawar da bawa yake ga wannan abun bautar kammalalle zil asma'il husna was sifatil ulya ma abucin sunaye mafi kyau kuma da siffofi mafi daukaka al-marghubi ilayhi fi an yu'iza abdahu wanda ake kwadayin ya tsare bawan sa wannan bawan bawan nan allazi yunajihi wanda yake ganawa da Allah bi kalamihi da maganar sa ya tsare shi daga me min ash-shaytani daga shaytan wannan shaytan din al-ha'ili wanda ya shiga tsakani bainahu wa baina munajati rabbihi tsakanin sa da ganawa da ubangijin sa insha Allah ya bayyana ko yace thumma sahaba ta'alluq a wani bugun na wannan littafin thumma tuhibba ta'alliq haka yake amma shi wannan yayi kokari ya tabbatar da wannan lafazin la'alla kuma yafi kama da abin ko da siyakin da ya kamata a ambaci zancen da shi ma'ana yace thumma sahaba ta'alluq bismil ilahi sannan sai wannan at-ta'alluq ba ya gaya mana ta'allaqatil isti'azatu fi awa'il al-qur'an bismil ilahi ba cewa isti'aza a farkon al-qur'ani tara ta yune da sunan Allah to sai ce thumma sahabat ta'alluq wantan rakayar in sahabat sai ta jawo yawa ta jawo ta ci gaba bismil ilahi da sunan Allah din nan fi jami'il mawatin a dukkan wurare to nan shi ma kun ga ce a dukkan wurare sai ce allazi المواطن جمعي جمعي غير عاقل ضميرنا ko ismul mawsul din da yake biyo bayan sa na mace ne ba na namiji ba al mawatin allati ya kamata ba al mawatin alladhi ba kun ba mu ji abun ban sani ba ko an gane abin da ke nufi to fi jami'il mawatin allati yuqalu fiha a'udhu billahi minash shaitanir rajim ma'ana duk inda ake ko dukkan wurare shine mawatin asalin mufradin sa mawtin shi yasa ake cewa kasar mutum watan kasa kasarka shi yake cewa hubbul watan ba san kasa to mawtin din shine wurin shi bigiran asalin sa jami'in sa kuma shine mawatin wurare daban-daban kamar mawdi' da mawadi' shi ma ma'anar su daya da mawtin lafzan wa ma'ana ko waznan wa ma'anan nake so ce waznan wa ma'anan wazanin su daya a sarfu mawdi' mawtin mawadi' mawatin to kuma a ma'ana ma ma'anar su daya Allah sai an gane to me yake so ya faɗa anan ma'ana bayan wannan duk inda aka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim in mutun ya faɗa to wannan ta'awidin nasa ko isti'azat tasa tana da alaka ne dai da wannan sunan ma'ana abinda aka hada mu wajen ibadar mu in zamu karanta alqur'ani mu karanta me zamu ce a'udhu billahi wannan sunan shi aka ba mu kowa shi me ta fada ba a ce mu dinka cewa a'udhu birrahmani ba kun fahimci abinda yake nufi kenan shi yasa duk inda zamu yi a'udhu billahi to da shi muke koda zaka ce a'udhu billahi as-sami'il alim as-sami'il alim sifofi ne duka nawa na Allah saboda haka sai an fadi sunan Allah din dai kafin sauran waɗancan sifofi su zo ko ƙarin bayanin waɗannan sunan Allah wanda yake lafzul jalala su zo dan me aka yi wannan sai ce li anna ismallahi domin ko sunan Allah huwa alghayatu lil asma'i shine matuƙa abin nema ga dukkan sunaye duk wani suna na Allah gayarsa ya kai ga Allah ma'ana ana siffanta Allah subhanahu wa ta'ala da sauran sunayensa ga shi nan dai misalin in ya kawo muka karanta misalin za ku gane sosai sai ce wali hada kana kullu ismin ba'dahu shi yasa duk wani suna banda lafazin Allahu la ya ta'arrafu illa bihi ba'a saninsa sai da Allah din ma'ana ba'a iya cewa yanzu misali zan ba misali da dan adam idan mutum yana da sunayensa yanzu misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da sunaye kuma da malam ibnu qayyim ya ambata sun kai 200 kuma da yake a cikin zadul ma'ad amma sunansa wanda yake shine alam wanne ne shine Muhammad za a ce almahi shine Muhammad ahmad shi ma shine Muhammad in an ce masa mahmud shi ma shine Muhammad kaga asalin sunan sauran siffofi ne da ta ta'arrafu bihi ana sanin su ne da shi amma shi ba a sanar da sauran da shi kun fahimci zancen to haka sunan Allah subhanahu wa ta'ala za a ce ar-rahmanu waye ar-rahmanu sai a ce Allah ne al-maliku wane ne shi sai a ce Allah ne amma ba za ka ce wane ne Allah sai kuma a ce maka shi ne al-maliku ko ar-rahmanu ba don waɗancan sunayen suna samun ta'arifinsu ne a wurin Allah shi ne abinda ake nufi da shi yasa yake cewa walihada kana kullu ismin ba'dahu la ya ta'arrafu illa bihi fanaqulu don haka muke cewa ma'ana a maganganunmu muna cewa Allahu huwa as-salamu Allah shine as-salamu shine al-mu'min shine al-muhaimin a kun ga duk sunan Allah ne waɗannan amma za ku ga cewa sun fi kama da siffofi amma sunan da yake suna ne alam ai mun san alam abun balarabe in yace alam al-ismul alam me muke ce masa da Hausa sunan asali sunan ainihi sunan yanka zai iya zama wani zai iya zama sunansa ba ne yanka ba ne amma dai sunan to mu bar shi a haka abinda bature yake ce mu proper noun shi ne ake ce mu Allah sunan wuri sunan dan adam sunan wuri misali a kun ga shi ne ake ce mu proper noun ko to shi ne alam a gumbar larabe to ai za ka kowanne abu yana da sunansa mu kira shi na yanka din sannan kuma yana da lakabi zai zama misali sayyidina abubakar sunansa abdullahi sunan mahaifinsa usman su alkunyarsa ita ce abubakar lakabinsa shine as-siddiq yanzu da za a tambaya wane ne as-siddiqu kaga wannan sifa ce ko lakabi ne da yake neman a faɗi waye mai shi sai sai abubakar ne duk da dai cewa alkunyan nan ghalabat alaihi da yawa mutane ba su san ma sunansa ba cewa abdullahi amma dai asali shine a ce as-siddiqu huwa abdullahi haka nan kuma abubakarin huwa abdullahi to wannan abdullahi ai shine sunansa na asali na yanka kenan sauran ko da ya zama lakabi ko ya zama alkunya to sunan Allah subhanahu wataala duk wanda ba Allah ba ma'ana duk lafazin da ba Allahu ba to suna ne da yafi kama da sifa in aka tashi bayanin waye mai shi sai a ce Allah amma ba za a sifa za a ce wane ne Allah kuma sai a dauko ɗaya daga cikin su a kwatanta shi a ce ai shine kaza ba domin su ba a san su ba sai ta hanyar sa shine kawai abin da malamin ke so mu gane wannan duk maganganun malam Ibn al-Qayyim ne da yake shi gwani ne a wannan fagen in an zo babin al-asma'i was sifat in ka karanta madarijus salikin ina da maganganu masu tsada zan kira su masu girma masu muhimmanci wajen bayanin a ma'anonin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala yace fal jalalatu lafazin in an ce al jalala ana nufin lafazin girma ana nufin lafazin Allahu shi yasa a gun masu nahau saboda girmamawa ga sunan Allah in aka tashi irabi misali ka kawo jumla Allahu khaliqu kulli shay'in masu nahau ya zasu yi irabin ta Allahu me za a ce mubtada ko yawwa to kafin maimakon saboda ladabi ga lafazin da sunan Allah maimakon ka ce Allahu mubtada sai ka ce ismul jalala shine mubtada domin ka ce Allahu mubtada kamar ka sa masa sunan mubtada sunansa ne shi ko bai sa wa kansa suna mubtada ba duk da mun san ilimi ne a babin nahau to su malaman nahau suke girmama Allah maimakon su ce Allahu mubtada ko in yazo fa'ili a ce Allahu fa'il sai a ce lafzul jalala huwa al-fa'il lafzul jalala huwa mubtada lafzul jalala huwa al-khabar saboda girmama na yawa to haka ne to sai yake cewa fal jalalatu nan yana nufin jalala yana nufin lafzul jalala shi lafazin Allahu yawa tu'arrifu ghayraha shine ismul jalala shi ke sanar da wani sunan wanda ba shi ba wa ghayruha wani sunan wanda ba shi ba kuwa la yu'arrifuha baya sanar da mu waye shi mun gane abin to insha Allah an fahimta sai ce walladina ashraku bihi to yanzu ya gama da wannan zancen والذين أشركوا به تعالى في الربوبية أمي مغنى أبايا شوى دكا أن أدم يدد ربوبية الله شوى ألا نمى هلتي ألا نمى قدانة دلعيبا وانا ننزل يوم أنا مغنى استدراكي ني كوك أرم بياني ندى دينونا واتشم مغنى باتا نفن شوى باتا قسام متا نيمى سشركة ربوبية akwai shirka a rububiyya wasu sun yi to shine nan zai mana magana akan su su waye masu shirka a rububiyya yace walladina ashraku bihi ta'ala wadanda suka yi shirka da Allah ta'ala fil rububiyyati ababir rububiyya minhum man athbata ma'ahu khaliqan akhara daga cikin su akwai wanda yayi da'awa ya tabbatar da ma'ana yayi da akwai wani mahalicin daban wanda ba Allah ba وإن لم يقولوا إنه مكافئ له ددا basu ce daidai wa daidai yake da Allah ba shi wannan abin da suke tsammanin yayi halitta din duk da sun faɗi haka to suna daidai a warcewa akwai wani abin da yayi halitta ba Allah wannan kuma kun ga ai shirka ne a rububiyya ban sani ba kafin mu je ga wannan ko za mu dan yar dauraya ya ake samun shirka a rububiyya ya ake samun shirka a uluhiyya ya ake samun shirka a al-asma'i was sifat mun taɓa yin wannan a baya a cikin darasin alamus sunna in ba ku manta ba ko ta yaya shirka take shiga rububiyya a rububi me ma'anar rububiyya imani da cewa Allah shine rabbu shine ma'alici shine mai gudanar da rayuwa shine mai saukar da ruwa shirka arububiyya ita ce me kenan ka tabbatar da wani wanda ba Allah ba yana waɗannan ayyuka to ana samun masu yin haka yawa ko mutun yace nature ko da duk masu nature in ka bi diddigin su masu cewa nature ne nature sai halitta zaka ji har wasu suna wani kuskure da a turance wasu sun dauka suna faɗa ai maza nature ta kyauta da tai kaza wannan magana ita ma ba ta da kyau ya kamata mutum ya kiyaye ta ya daina amfani da ita in yayi da jahilci to bai sani ba sai Allah madaukaki muna fata ya yafe masa amma in ka riga ka sani to bai halatta a ce maza nature tayi kaza ba wani abu mai suna maza nature babu ita amma su kansu masu wannan i'tiqadin wanda ba musulmin ba asalin masu fadin wannan da zaka tambaye su me kake nufi da nature za su ce akwai wani karfi ne yawa can kokoluwa shine komai da muke gani kaga wannan sunan Allah ne kawai bai faɗa ba amma tabbatar da akwai Allah to ita shirkar arububiyya ya take kasancewa shine tabbatar da halitta a ce ga wani yayi halitta ko yana da hannu cikin gudanar da rayuwa za mu zo mu ji a misalan da ya kawo mana shirka a uluhiyya kuwa an fi sanin ta ko daukar ibada a bauta wani wanda ba Allah ba shirka a asma'i wa sifat fa ya take zama baiwa wani wanda ba Allah ba sifofin Allah kamar a ce ya san gaibi ka bashi allamul ghuyub wannan kaga ita ma shirka ce a uluhi abin nan asma'i al asma'i wa sifat wannan dai a dunkule ta wani gun kuma in ka hanga yana shiga rububiyya in ka tabbatar da wannan sifata al asma'i wa sifat sunayen Allah madauki ka baiwa wani bayan kasancewar shirka ce asma'i wa sifat to akwai wani abu na rububiyya kuma a ciki da ka dangana wa mutum in yana da alaka da wani aiki shi wannan sunan to mu je dai na'am yawa kamar wani na arzutawa kaga ko da kudurtawa ce ta suna kace wani shi ma ar-razzaqu kaga an shirka asma'i wa sifat to amma kuma an yi shirka har yanzu a rububiyya don babu mai arzutawa sai Allah subhanahu wataala shine ma'ana domin sunayen Allah subhanahu wataala kamar da muka tabbata muka karanta a baya kowanne ɗaya daga cikinsu yana ɗauke da wata ma'ana ma'anan nan sifa ce ga Allah shi yasa ana cewa Allahu alimun wa hadha yatadammanu ithbatan ilmi lahu in kace Allah sunansa alim to wannan yana nufin a tabbatar masa da sifar mai al-ilm as-sami'u yana da sifar mai kenan as-sam'u al-basiru yana da sifar al-basar to haka kowanne suna akwai sifar da zaka iya fitowa da ita daga ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ma'ana to sai yake cewa wallazina ashraku bihi ta'ala fi rububiyyati minhum man athbata ma'ahu khaliqan akhara daga cikin su akwai wanda ya tabbatar da akwai wani mahaliccin ma daban tare da Allah wa in lam yaqulu innahu mukafi'un lahu koda basu ce matsayinsu ɗaya da Allah ba daidai wa daida yace wa humul mushrikun wannan su ne masu shirka masu bautar gumaka wa man dahahum min alqadariyyati da kuma waɗanda suka yi kama da su shine dahahum yudahiuna qawla alladhina kafaru yudahiuna ay yumathiluna yushabihuna suna kama da maganar waɗanda suka kafirta dan haka nan dahahum ma'ana sun yi kama da su su a cika kama da su alqadariyya to nan tambaya su wane ne alqadariyya mun karanta wannan babi su kutum abin nan mun dan watanni ma muka yi muna babin kaddara a cikin littafin alamus sunna ko inde ba a manta ba yan kadariya su ne suwa na masu cewa babu kaddara ma'ana allazina yanfuna alqadar wadanda suke kore kaddara cewa Allah madaukaki bai rubuta komai a lawhil mahfuz dangane da bayi cewa wani zai zama mutumin kirki wani zai shiryu wani zai lalace wani zai kaza Allah ba ruwansa bai rubuta wannan ba bayi su suka yi abinsu to abinda malamai suke ambatawa waɗannan mutanen idan ka tashi duba su in kai wa abin nan na aqidan nan tasu hukunci a wani aji zaka sa su domin cewa suka yi al-insanu khaliqu af'alihi inna af'ala al-abdi lam yakhluqha Allah agunsu ayyukan bawa mu dinnan bayi mutum ya zama mutumin kirki shi yasa kansa Allah bai kaddara ba shi ya halicci abin sa mutum ya zama mutumin banza shi ma haka yana da yancin su sun yi wuce iyaka ne wajen tabbatar wa dan adam yanci mun gane yawa sun nakasta Allah subhanahu wataala wajen siffofin sa domin kamar suna cewa ya ubangiji ai ga wani abun halitta a cikin mulkin ka ba kai kai shi ba kun hango abun hatsarin abun ta wannan gefen ne kamar kuna ashe a cikin sarautar Allah da mulkin sa akwai abin da bai san da shi ba sai da wani ya samar da shi sannan Allah ya san da shi to wannan shine ma'anar shirka su a rububiyya yanzu asbatu khaliqan ghayra Allah sun tabbatar da wani mutum yana halittar aikin sa don haka sun tabbatar da kenan wani mahalici wanda ba Allah ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ya kira su majusu hadhihi al-umma majusawa wannan al'umma din sune al-qadariyya saboda me gashi nan zai mana bayani akan majusun ba sai na faɗa yanzu ba sai yace wa rububiyyatuhu subhanahu lil alami ubangijin takar Allah subhanahu wata'ala ga talikai ga duniyar nan baki daya ar-rububiyyatul kamilatul mutlaqatul shamila rububiyyar da take kammalalliya babu naqasu a cikin ta mutlaqa gamammiya hay sakakkiya wanda ba wani abu da aka yi wa kaidi a cikin ta ash-shamila komai na karkashin ta to wannan rububiyyar tubtilu aqwalahum tana bata maganganun wadancan da suke kudurta cewa akwai wani mai halitta wanda ba Allah ba musamman qadariyya din da wanda ba qadariyya لأنها دومينكوا وأن ربوبير تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه تنا هكونتا تيوى ألا شيني أبنجيجي قدكاً أبن ديكي تيكي تيكي مي تيكي الآلم فيه إنن ضمير يؤود على الآلم دومي شيني أقرب مذكور كنا فهمتنا اللي تعرفنا؟ يوى لأنها ضمير ميوانا ما سبيل التافي نكسو لأنها مساكة جملة يأتي وربوبيته ربوبية الله سبحانه للعالم قدوني باكي الربوبية هكا يسادي أنا يوه أما أبدنا مفعولين مطلق الربوبية المطلقة الكاملة المطلقة الشاملة وأن الربوبية ودى إتسي كمل اللي ودى باب وانا أبدا أكتشري لك تشينتا كما شاملة تقنش كومي دا كومي تو وأن الربوبية تبطل أقوالهم تنا ربوز مغنغنون وأن تما سوى أقوال نمي هل تعمل دبا ألا با لأنها تنزكون غانا دمير دومين إتا مي rububiyyar yawa domin ita rububiyyar taqtadi tana hukunta rububiyyatahu kasancewar sa ubangiji ne li jami'i ma fihi ga dukkan abin da ke cikin sa fihi damirin me yake kuma nan al'alam yawa jayyid tana hukunta cewa duk abin da ke cikin al'alam in an ce al'alam kuma me alam kullu ma si wallahi duk abin da ba Allah ba shi ake cewa Allah sammai da ƙasa da duk abin da ke ciki mai rayuwa a sama mala'iku masu rayuwa a ƙasa dan adam da aljan da duk dabbobi to duk abin da ke cikin wannan al'alam din min az-zawati na daga zati zati zawat jam'i ne na zati ma'ana duk abin da yake da haƙiƙa ta sa ba a jikin wani abu yake ba wannan shi ma kun san shi mun sha magana duk abin da za a ce masa zati ne ma'ana mai haƙiƙa ta musamman sali wannan abun daukar yana da zatin sa gashi har za a iya daga shi amma bakin launin sa fa zamu iya raba bakin launin wannan abun da shi abun yawa to wannan abun da yake launin sifa sunan sa as-sifatu da'iman la tufariqul mawsufa ba zati ne mustaqilli ba kun fahimci abin yawa sifa ba wani abu ba wani zatin bane daban amma tana tare da shi abin da ake siffantawa
to dukkan abin da yake zati ne dake cikin samai da ƙasa to Allah ne ubangijinsa wannan rububiyar ta Allah taqtadi dalika to in ku haka ne duk wani wanda za a ce shi ma yayi halitta to in dai sun yadda da al'alam din gaba daya Allah ne halicce shi to wannan abun shi ma na cikin abin da Allah ya halitta dan haka kenan ƙarya ne tabbatar da abun ba wani mahalicci wanda ba Allah ba insha Allah an gane haka nake sare sai idama domin duk abin da ba Allah ba ya halitta shi yasa ai dama masu karatun zaure me suke fasarawa talikai ai daga khaliqai ne bahaushe ya juya na taba tambaye wani malami a zaure yake fadin asali ba ma ba abin da khaliqai yana nufin makhluqai yawa makhluqai wadanda Allah madaukaki ya halitta wasu kuma su ce a talik daga masu hankali wai aqilai shine aka samu talikai a takaice ne duk abin da ba Allah ba shi ake ce ma'alam to idan ko wani ya zo ya ce ga wani abu shi ma ya samar da wani abu yanzu misali mu dauki wannan magana ta yan kadariya me aqida ta su yanzu zancen da muka fada gama fada da su ai cewa suka yi aikin dan adam din ne halicce shi ba Allah bane ai ina jin na sha muku bayanin asalin wannan abun sai dai da yake galibi tunda mutum ba tsayawa yi akan wannan abun kawai karanta ba kuma ba a cikin littafin yake ba la Allah ko muraji'a yayi ba zai iya tuno abun ba na shaje mana asalin fikirar wadanda ake cewa mu'tazilawa ko ƴan kadariya imanin su da kaddara ba su yarda da kaddara ba sun ce Allah bai halicci ai bai kaddara wasu abubuwa ba ya halicce su dai amma bai kaddara su ba kaddara ma'ana rubuta su tun a lauhil mahfuz cewa ya san su tun kafin a same su duk ba a yi haka ba amma sufa maganar su dangane da aikin bawa ne ba wai sauran abubuwa ba ba su ce dan adam ya halitta sama dan adam ya halitta ƙasa ba haka suke nufi su abinda suke cewa shine dan adam aikin nan da yake aikatawa shi yewa kansa shi ya kirkire abin sa shi ya aikata ba ruwan Allah a ciki ai ba kuma ta wannan kuma me ya jefa suka faɗi wannan kar ku tsora sani cewa abdi abinda muka yi a baya kun manta kar a dangana Allah mene eh hakan amma kusa da hakan sosai jazakallahu khairan ma'ana akwai abinda suke cewa Allah wannan laifukan da muke yi ai muna laifuka wannan yayi kaza wannan yayi kaza duk ba su yi mu faɗa ba kowa ya san laifi manya manya ga sun dubga dubga ana yi to waɗannan laifukan Allah madaukaki ya san da su kuma zai mana azaba akan su ko ko bai san da su ba to su hankalin mu'tazilawa da su ne ginshikan waɗannan kadariya din cewa suka yi su a ganin su dan adam da rigimarsa shi ya je ya saba wa Allah ya shagiya shi ya saba wa Allah ya zina amma Allah baya san wannan abun kuma bai halicce shi ba amma dan adam da rigimarsa shi ya je ya zinarsa domin in wai in mun ce Allah ya rubuta a lauhil mahfuz cewa za a yi wani a gari kaza zai yi zina za a yi wani a gari kaza zai shagiya za a yi wani a gari kaza zai sata zai kaza zai kaza zai kaza waɗannan abubuwa da ne laifi in Allah ya san haka ya za a yi ya san za mu yi kuma ya zo ya mana azaba a kai in yi haka bai adalci ba Allah kuma mai adalci ne don haka don mu tabbatar wa Allah adalci sai mu ce bai san waɗannan abubuwan ba dan adam shi da kansa ya yi abinsa ba ruwansa kaga wannan ƙoƙari ne na a tabbatar wa Allah adalci amma sai aka tabbatar masa jahilci ko ba haka bane to wannan shine aqida da waɗanda kuke ji ana cewa mu'tazilawa su ne ƴan free will a babin kaddara cewa dan adam an bashi free will yayi tunani duk abin da ya ga dama yayi kuma shine fully responsible ga abin da ya aikata ba wani ne da zai kama shi laifi kuma Allah ba ruwansa su kaga na'am eh ya san farko ya san kashi jayyid
tawakkal da abin da
zaka yi abin da kai can duk ya san su duk dai ne a wurin su to hakan ne jazakallahu khairan su kuma har yanzu ga wani karin hujja da zaka da ita zaka rankwada musu sai a ce musu su inda suka kuskuren dama sun daidaita ilimin Allah suka fassara ta da cewa yardar Allah kenan ma'ana in Allah ya san da abu to ya yadda kenan ayi to tunda ko Allah ya ce kar ayi to bai san ma za a yi ba kaga anan kuskuren su babba suka fassara sanin Allah da halitta abun cewa an same shi a bayan kasa kamar suka fassara shi da yadda ne to tunda ko Allah baya aikata baya kuma umarni a aikata mummuna to in an ga mummunan aiki a bayan kasa to ba Allah ne halitta shi ba dan adam ne halitta saboda su tsarkake Allah kar a dangana masa wani sharri a ce ya aikata sai a ce to bai san komai ba ma ai kun fahimci sharrin abun shi yasa har ta kai ga wasu daga cikin su suke karyata hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ana ba ku kisar Ubayd Amr ibn Ubayd kai ko da aka kawo masa hadisin wannan hadisi da muka ranta na 40 an-nawawiyya na hudu cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan aka ga wannan hadisin yana tabbatar mana da imani da kaddara shi saboda wannan kaidojin na philosophy na ilmul kalami da suka sawa kansu suka ce ai wannan kaidojin ko ba sa sabawa hankali sai suka ce duk wani hadisi da aka rawaito da ya saba wannan ka'idar tamu to ba hadisin gaske bane shi yasa har yace da wanda tabi'in da ya rawaito hadisin da zai ganshi shi da shi ya gaya masa zai ce ƙarya kake yace kai da ibnu mas'ud ne da kansa zai gaya masa zai ce ƙarya kake yace kai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai gaya masa zai ce bai yadda ba kaji lafazin wai ya dan dai canza maimakon ya ce ba zai iya cewa annabi ya ƙarya ba sai ce dai la aqbaluhu haka yace ba zai karba ba wai yace da Allah ne ma da kansa yace masa amru kai amru ibn ubayd mun san abin da za ku aikata wai da zai ce ya Allah laysa alai ala hadha akhafta alaina mithaqa wai alƙawarin da karba akan mu ba daga wurin mu ba akan wannan saboda me ya yadda da cewa wannan kaidojin nasu na hankali ba sa sabawa da haka ko an samu nassi na qur'ani ko hadisi za su iya karyata shi akai wannan yana cikin sharrin bid'a mutum ya yadda da kaidojin bid'a to zai ga duk wani nassi da za ka kawo masa ba zai gamsu ba zai ce ai kai ne baka fahimta ba Allah maɗauki kyauta mana wallahi ba ƙaramin haske bane Allah jefa maka hasken fahimtar Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciya ina roƙo Allah maɗauki ya tabbatar da mu muje amma kun gane abinda ake nufi da cewa ƴan ƙadariya suna da shirka a rububiyya me cewa dan adam shi ya halitta aikin sa na laifi ba ruwan Allah haka nan na kirkin ma sun ce Allah bai rubuta dan adam zai ba kawai ya bar dan adam ya zabi abin da ya ga dama yayi dan ai masa hisabi domin inda ya sani da bai kamata ya masa hukuba akan abin da ba daidai ba wannan shine tunanin su kaga yanzu kenan zaka iya cewa ƴan ƙadariya sun yadda da akwai wani mahalicci ba Allah ba wane ne mahaliccin nan dan adam kaga kenan an samu abin da shirka a rububiyya to shi yasa nan sai malami yake cewa rububiyyar Allah subhanahu wataala lil alami ga dukkan halitta da duniya baki daya wannan rububiyyar da take cikakkiya yankakkiya sakake ba kaidi wanda ke kuma gamammiya ta game komai to ta rusa wannan maganganun nasu in dai sun yadda duk abin da ke cikin ƙasa da abin da ke sama alam ne kuma halittar Allah ne daga ciki akwai wa dan adam dan adam wa halitta shi Allah ne to domin kuwa sai ce li annaha domin ita rububiyyar nan ta Allah in dai an yadda da ita to taqtadi tana hukunta rububiyyatahu li jami'i ma fihi tana hukunta cewa duk abin da ke cikin wannan duniyar duk abin da ke wannan alam din halittar nan ta Allah min azwati ko zati ne mai tsayuwa da kansa was sifati ko kuma siffofi ne da suke tsaye a jikin wani abu mai motsi wal harakati da kuma motsi iri iri wal af'ali da ayyuka dukkanin su rububiyyar Allah ta hau kansu ashe kenan ba dama dan adam ya zama rabbu ba dama ya zama khaliqu domin shi ma a cikin al'alam yake dukkanin alam kuwa Allah shine rabbun su insha Allah kun gane wannan yadda za a fitar ga wancan nan to muje sai ce wa haqiqatu qawlil qadariyyati al majusiyya haqiqanin ra'ayin qawli nan yana nufin ra'ayi yawa haqiqanin qawlin wato ra'ayin su ƴan qadariyya dinnan aqidar su al majusiyya wadanda annabi sallallahu alaihi wasallam da ma ya kira su majusu hadhihi al umma annahu ta'ala ita ce suna cewa shi Allah subhanahu wataala hakikanin sa kamar suna cewa ne laysa rabban li af'alil hayawani, cewa ba shine ubangijin ayyukan dabbobi ba. Dabbobi nan su sun shiga da abinda ake nufi da hayawan a nufin duk abu mai rai. Yawa ya kun ga dama an sami sunan al-hayawan da muke fassarawa da dabba, haka muke fassarawa ko da Hausa. Yawa asalin abin da ke da hayawan shine abu mai rai, duk abu mai rai da bature ke cewa living thing ko to wannan shi ake nufi da al-hayawan. Don haka duk abin da ke mai rai ne to Allah subhanahu wataala shine ubangijin sa. Maganan nan ta su waɗannan ƴan ƙadariya da suke cewa dan adam shine mai halittar aikin sa, hakikanin ta in ka kalle ta da madubi mai kyau abinda zaka fahimta kamar suna cewa ne annahu ta'ala laysa rabban li af'alil hayawani, kaman ba shine ubangiji na ayyukan abubuwa masu rai ba. Wala tatanawalu harububiyyatuhu, kuma ubangijin takassa ba ta riskar waɗannan abubuwan, ba ta shafe su ba, ma'ana sun fita daga ƙarƙashin ta. Ayyukan halitta sun fita daga ƙarƙashin cewa Allah shine ubangiji a kansu. Don me id suna cewa kaifa yatanawalu ma la yadkhulu tahta qudratihi, domin kuwa duk tunda su a gurinsu sun fidda wannan ayyukan na bayi daga ƙudurar Allah. Dukkan abin da ku ya fita daga ƙudurar Allah, ya za a yi a ce rububiyar Allah ta shafe shi? Kun gani, kun fahimci wannan? Wa mashi'atihi, haka nan kuma da mashi'ar Allah a ce ta shafe shi, wa khalqu wa khalqihi, da kuma halittarsa ba zai yi ba. Ma'ana la yadkhulu tahta qudratihi wa mashi'atihi wa khalqihi, waɗannan abubuwa abinda waɗannan masu wannan aqida suke faɗa shine duk ba sa shiga ƙarƙashin ƙudurar Allah da mashi'arsa da kuma halittarsa. Tunda me? Tunda sun ce bayi su suka halicci ayyukansu. Allah sai kun fahimci abin. Majusawa me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada waɗannan mutane da majusawa? Yace musu majusu hadhihi umma. Domin aqidar majusawa sune ake ce ma al-majus da larabci ko sune dai kuma da Hausa muke ce musu majusa, sune majiyans. Su aqidar su shine wannan duniyar da kuke gani abu biyu ne suka halicce ta, da haske da duhu. Haske shine ubangiji a gunsu, duhu shine shi ma karamin ubangiji. Sun ce waɗannan abubuwa guda biyu su suka halicci duniya, amma shi haske ya fi ƙarfi, shine illar samuwar duhu. Shine har Ibn Taymiyyah da yake musu radi yake cewa to ai cewa wani abu ya zama illar wani abu ya nuna na farkon nan shine maliki, da haka wannan ma tabbatar da rububiyya ne. Ƙarya kuke, kuce kun tabbatar da ubangiji guda biyu, kuma ce zancan saboda me ma'anar wani abu ya zama illar wani abu? Illa sababi, ma'ana ɗayan shine sababin samuwar ɗayan. Ashe kenan akwai lokacin da ba na biyu, sai da aka samu ɗayan sai sababin samuwar ɗayan, ko ma da wata hanya ce, ashe dai hasken shine ya halitta. Kaga shi ma wannan tabbatar da rububiyya ne ga abu guda ɗaya. Wannan dai a gefen, to wannan abun kasancewar sun tabbatar da wani abu daban cewa shi ma mahalicci ne, shi ne dalilin da yasa suka samu wannan suna na majusu hadhihi al-umma, cewa su ne majusawan wannan al'umma. Allah ya kyauta. Wa shirku al-umami kulluhu nawani, to nan zai shiga wani babu. Shirka ta al'ummomi baki ɗaya gaba ɗayanta nau'i biyu ce. Shirkar al'ummomin, an ce al'ummomin yana nufin dukkan al'ummomin da suka gabata har zuwa yau. Irin shirkar da suka yi iri biyu ce. Yace shirkun fil ilahiyyati wa shirkun fil rububiyyati. Nan rububiyyan ya hada da hatta asma'i wa sifat ta fuskar da muka yi bayani da su. Shi yasa dama wasu malaman suke kasa nau'o'in tauhidin nan kamar da muka ambata ba sau ɗaya ba, zuwa kashi nawa, ko kashi biyu ko kashi uku. In ka kasa kashi uku ka ce tauhidin rububiyya ko da me uluhiyya da asma'i wa sifat. In ka kasa kashi biyu sai ka ce tauhidul ma'rifati wal isbat, tauhidin sanin abu da tabbatar da shi, da kuma tauhidin al-qasd wa talab. Tauhidi na biyu shine qasd, wanda ake nufi da kuma wanda ake nema a samu. Wanda ake nufi shine uluhiyya, wanda aka sa ubangiji Allah subhanahu wataala shine abun bauta shi kadai, shi ake neman yaddarsa shi ake nema a kai gare shi mun gani a samu lada wannan kuwa ma'arifa kawai ka san abu ka tabbatar da akwai shi ai kaga da rububiyya da sunayen Allah da sifofinsa me ya alaka ka da su sani ka san su kuma sannan ka yadda domin su ayyukan Allah ne rububiyyar Allah aikin Allah ne Allah ka yadda cewa Allah shine aikin nan na halitta ka yadda cewa Allah shi ya halicce kai samar da kai da ba kai ai kaga ba aikin ka bane wannan amma maganar uluhiyya fa kai daga gunka ne zuwa ga Allah kai ne za ka yi bauta ka tsuguna kai ruku'u kai sujada gawa ga Allah kaga ashe kenan uluhiyya min al-abd ila ar-rabb rububiyya kuma min ar-rabb ila al-abd mun gane wannan insha Allah to shi yake nufi to anan yana cewa wa shirkul umami kulluhu naw'ani nau'i biyu ce فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك شرك الإلهية دكما بوتا أتبتد ألا انتكر ألا أيدد شيني ألا لما أنت ألا أنا نفهم أبو بوتا يوه تو ونن شركة دتكي دو ونن تناد علاقة نيد إبادة يسي ونن إتتي غالبي أكن دكما سو شركة دم ما سو شركة wannan shirkar ta daukar wani nau'i na bauta abewa wani wanda bai cancanta ba bai halitta ba ba shine Allah ba wannan shi yafi yawa a duniya yace wa huwa shirku ubadil asnami ita ce shirkar masu bautar gunki mun sha wannan nan can ko me ake nufi masu bautar gunki shirkar su ta ilahiyya ce ko ta rububiyya ta ilahiyya dan me domin Allah ya bamu labari a Qur'ani in an tambaye su wa ya halitte su wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah in an ce wa ya halitte samai da kasa wa ya halitte ku sai Allah ne kaga ashe anan sun yadda da Allah rabbu ne dan haka sun yi imani da rububiyyar Allah me shirkar su a uluhiyya ne ta ina ta zo gashi zai bayyana mana وعباد الملائكة هكذا ما سبوا تاو ملائكو وعباد الجن لما سبوا تاو الجنو وعباد المشايخ لما سبوا تاو شيخني والصالحين لصالحان باي الأحياء والأموات لا ييو دم تتو دي الشركة دي سكي إلو وانا إتتي غالبي كما أبنغرين إلهية إتتي كما شركة دي سكي سامتين إذا ما با مسلمي با ممكن شونا domin ita ba ta da wata fassara mutumin da ya dauki wani wanda ba Allah ba yana bashi ibadar da Allah kawai ake wa to shine ma'anar ya bautawa wani wanda ba Allah ba kuma ya shirka shirkar da za ta fidda shi daga addini Allah tsare mu alladhina qalu wadanda suke cewa inna ma na'buduhum liqarribuna amma nan shi ya fadi wannan lafazin yadda yake a Qur'ani ma na'buduhum ne ko illa liqarribuna ila Allah zulfa ba ma bauta musu sai domin ita inma akwai ma'anan nafiyu a cikin ta ma'anan hasr ma'anan nafiyu ce ai mun san wannan masu larabci lafazin hasr duk adatul hasr lafazin da zai amfani da shi a me ma'anan hasr a shine hasrul hukmi fil madhkuri wa nafyuhu an ghayrihi ani maskuti anhu a ce duk abin da aka ambata shi kadai ne hukunci ya shafa kamar innama ana basharun mithlukum ni ba komai bane illa bashar mutum ne mithlukum duk inda innama dai take innama huwa ilahun wahid cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine shi kadai abin bauta ba wani wanda ba shi ba duk inda zai kaga innama ma'anarta takaita hukunci ga abin da aka ambata da kore shi daga kan duk abin da ba ambata ba to shi yasa yayi amfani da innama anan amma dai asali abin da yake alqur'ani shine ma ce ta nafiyu ma na abuduhum suna cewa ai mu ba ma bauta musu illa li yuqarribuna ila Allah zulfa sai dan su kusanta mu zuwa ga Allah kusanci kun fahimci wannan can wannan waye yake wannan mutum ne alqur'ani yake Allah ne yake ba mu labari duk masu bauta wani abu wanda ba Allah din nan ba tunda in an tambaye su waye halitta sai su ce Allah to sai a tambaye su waye to waɗannan din me yasa kuke bauta musu tunda kun yadda su ba su halitta ba ba su suka halicce sama ba ba su halicce ku ba sai su ce ai mutanen kirki ne in muka bi ta hanyar su za su dan matso da mu su kara mu zuwa gun Allah wannan shine asalin duk wanda ke bautawa wani ko gunki ne to asalin sa abin da yake hangowa ke domin gunkin kamar da nishaqi ga mana ba wai sunan gunkin ba wai ma'anar cewa gunkin yayi halitta bane a'a sunan da aka sawa gunkin da ma'anar da take cikin sa ita mai bautar yake hangowa cewa wannan ku ai malam wane ne a gabana mutumin sa nake hangowa in ko na roke shi ai zai kai ni zuwa ga Allah wannan shine asalin abin to wannan ita ce shirka arububiyya Allah ya kyauta kun ga ashe kenan wanda zai je kabarin wani mutumin da ya mutu ko ma wanda yake da rai ya roke shi abin da ba mai iya shi sai Allah yana da da'a asibiti ba shi da lafiya yace ya shehu wani ya wani a warkar min da yaro na ba da lafiya yau shekara kaza ina aiki na rasa arziki a bani arziki yata ta samu miji wannan wake da ikon yin waɗannan abubuwa da bada arziki da bada ilimi da bada abin da ya shafi bada lafiya ba mai bada shi banda Allah na'am in kai wani kallon dan adam zai iya taimakawa wani da arziki cikin abin da zai iya ko ka zaka iya zuwa gun dan adam ka ce da Allah a ban rancen kaza a ban bashin kaza a ban taimakon ka wannan ai ka je gun sa ne ka tambaye shi abin da zai iya amma fitar da mutum daga talauci zuwa arziki ya zama mai arziki ne shi wa yake da wannan iko Allah to wannan ba a roƙon kowa sai Allah in wani ya je ko kabarin wani ko ma ba kabari ba haka kawai yace ya wane kai mun arziki kai mun rahama ko kai ne mai sa ni aljanna to wannan shine shirka babba wanda za ta fidda mutum daga addini Allah sauke Allah ilmantar da mutanen mu Allah fahimtar da su Allah yayi musu rahama ya kimsa musu tunani yadda ake san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ake san Allah to Allah ya sa a fahimci san Allah na hakika karkashin tauhidi da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine sai yake cewa ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa wa yashfa'u lana indahu kuma muna so su cece mu ne a wurin Allah kaga cetan nan fa Allah ne yake zabar wanda zai yi ceto dan ya ceci wanda Allah din yake so gaba daya da farkon cetan da karshen sa dinna Allah ne lillahi shafa'atu jami'an shafa'a ceto gaba daya na Allah shi yadda da akwai ceton wajibi mu yadda akwai ceto ceto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ceto mala'iku za su ceto salihan bayi waliyai za su ceto alqur'ani zai ceto duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wannan amma a nan duniya in kana son a cece ka me za ka yi kai aiki mai kyau ka nemi ceton daga Allah ka ce ya Allah ka sa mu cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai cece su bayan za ka daga hannu ka ce ya manzon Allah ka cece ni ba an fahimci wannan nan kuskuren yake amma ka ce ya Allah ka sa ni cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai cece su ranar tashin alkiyama wannan daidai ne haka nan karka zabo wani mutumin daban ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce shine zai cece ka shine kaza har a bashi siffar da ma bai dace ba Allah ki yashe mu ballantana akai ga miyagun maganganu da za a ce wani ma yafi Allah wani yafi Allah mutum mai hankali ya bude bakin sai faɗi wannan ya kira sunan wani bawan Allah da an san shi ya mutu ya ci abinci ya shaki iskar Allah ya sha ruwa ya bauta wa Allah a ce masa yafi Ubangiji bali kwana hudu ko uku wani dan uwa ya sa min wata irin wannan waka nake ji a wata mota ya wane aka faɗi sunan sa aka ce uban Allah da kunne na ji wannan nace dan Allah a rufe ba zan iya ci gaba ba wannan abu Allah zai sauke mana Allah masu waɗannan abubuwa muna fata Allah ya musu rahama ya juye hankalin su su fita daga wannan yanayi ba kyama ce ko kiyayya ko wani abu take sa muke faɗi wannan ba wallahi tausayi ne dan abin ya zama abin tausayi dan adam inda zai fita daga tunanin sa miƙaƙƙe ya shiga irin wannan abun gaskiya akwai abun a tausaya masa kuma a nemi Allah madauki ya rufa masa asiri ya bashi lafiya dan akwai rashin lafiya a kansa to muje sai yake cewa wa yashfa'u lana indahu وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب وكرامته كما قرب وكرامته كسنتي زواج الله دكرمتي ينالنا يساميم بسبب قربهم من الله سبب سو كسنتي دسكي دشي الله وكرامته دكرمتي ده الله يمسو معنى كمان دي الله يباس مسام كو mutum kamar yana ga shi ba zai iya samun kusanci zuwa ga Ubangiji ba da haka wasu ya samu wani mutumin kirki sai ce bari ya makalkale masa ai su ne masu albarka bari abi ta hannunsu sai a samu tsira kuma duk abin da Allah ya dora masa ya dora maka walittaka ana samun ta ta hanyar aiki annabci ne ba a samu duk ibadar mutum ba zai kai annabi ba amma walittaka kowa zai iya zama wali gurgudan ibadarka da ikhlasinka da zaman ka mutumin kirki sai Allah maduki ya zabe ka ya saka cikin salihan bayansa gurgudan ittihadin da kake mun fahimci wannan abu duk don haka yin shi zakai koda mutum waliyin ne hakikatan na gaske ka zo ka ce to ka dauko hope dinka gaba ɗaya na duniya ka aje masa shine zai ma kaza shine zai ma kaza shine zai ma kai kuma baka san shi yadda yake da Allah ba akwai wasu abubuwa aboye kai da suke aikata kai baka sani ba banda ma wannan duk da yake akwai masu aqida da ake cewa ƴan malamatiya da kun san ƴan malamatiya a cikin masu aqidun sufaye akwai wanda su aqidar su suna son su yi abin da yake saban Allah ne a gaban ka wai dan kai din ka zarge su ba ruwan su su ai masu kirki ne a gun Allah wani karfi wani irin nau'i ne na riya a ikhlasi kun gane abin ikhlasin ne shi ake wariya ban sai ku kun fahimci bambancin waɗannan abubuwa ma'ana so yake nuna matukar ikhlasin sa shi ba ruwan sa da kai zai iya fitowa har na raba ku labarin wani malami ana cewa yana zaune gun dalibansa a kofar gidansa ana karatu wace wata mata ta fito sai ta yi fita haka sai ta yi wani wuri can an jima sai ta dawo sai ta ce masa malam a buɗe min ɗaki na wai zaman ta zanin ta ɗakinsa wai shi wannan ya yi haka ne a gaban ɗalibansa don ɗalibansa ɗauke shi ba mutumin kirki ba so yake a ce a wannan mutumin ai mutumin banza ne saboda shi kuma ya ce ku je ɗin shi dai a zuciyarsa tsakaninsa da Ubangiji ai ba haka yake to wani wata tafiya wata fikira ce wani ideology ne ana ce musu ƴan malamatiya suna ce malamatiya daga laumu ma'ana ƴan a zarge mu shi ne ma'anar malamaci to Allah sun Allah sun to mu samu inda za mu tsaya ko yace kama huwal ma'hudu fi dunya kamar yadda aka sani shi ne al ma'hudu kamar yadda yake sanannen abu fi dunya a wannan duniyar fi usulil karamati wajen samuwar karama wa zulfa da kusanci liman yakhdimu a'wan al maliki ga duk mutumin da ke hidima ga mataimaka sarki wa aqaribahu da kuma danginsa wa khassatahu da kebantattun mutanansa ai kun san wanda duk yake son ya samu fada a gun sarki me yakan yi hidima ga mataimakansa sai ga wanda sarki yake so ko masu taimaka masa ko fadawa ko wani abu ko dai mutanansa na musamman sai rika taimaka musu saboda su kuma za su ga sarki wani fa yayi kaza saboda shi din ya samu shiga to wannan irin tunanin a duniya ne yake amma Allah madaukaki shi baya bukatar irin wannan domin sarki na duniya idan ka taho gare shi bai san abin da ke zuciyarka ba ko kuma shine yake da masu gadi da suke kare shi saboda kada mai cuta ya zo ya cuce shi Allah subhanahu wa ta'ala kuwa kafin ka zo gare shi ya san me a zuciyarka shi ba shi da masu gadi da za su kare shi daga wani sharri ba abin da zai same shi na nakasu da haka baka bukatar a ce ka bada cin hancin wata da'a ga waɗanda suke suna fadarsa yana son su domin su ɗin su shigar da kai a'a kai da shi ka bauta masa zai kuma tso da kai in la'allama inda shi su ba su iso ba mun fahimci wannan abu da haka Allah subhanahu wa ta'ala sarautar sa ba irin ta duniya bace kuma wannan irin kallon ba ta fassara ta duniyan shine haifar da waɗannan masu ganin ko ɗaukaka darajar wasu mutane saboda manyan mutane ne waliyai ne salihai su ba su irin wancan matsayin ganin cewa ba su da tayi in ba ta hanyar su ba Allah kuma dauki ba abin da ya tsana irin ka sa wani shi ma yana da siffarsa wannan shi ake cewa shirka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare zukatanmu daga aukawa cikin kowace irin shirka babba da karama Allah taimaki al'ummar musulmi ya ganar da su da ilimi mai amfani ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk bai fahimci lamarin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah madauki ya fahimtar da shi Allah ya ganar da shi Allah ya sa ya tsaya hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kadai ta ishe shi Allah ba mu ilimi baki daya ilimi mai amfani ilimin da zai ba mu tsoron Allah da zai ja mu zuwa ga aljanna Allah ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Allah ya tsare mu daga dukkan sharri Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ya taimaki shugabannin mu akan aikin kirki da kuma Allah ya ba su haɗin kan da za a haɗu da mu da su baki daya wajen fita daga wannan yanayi da muke ciki na firgici da tsoro Allah ya kade duk wani sharri daga zuwa inda muke Allah kuma ya ba mu ya tsare mana addinin mu ya ba mu zaman lafiya a addinin mu zaman lafiya a zukatan mu zaman lafiya da iyalan mu zaman lafiya a aikin mu dukkan abin da muka sa gaba kuma na alheri muna fata Allah madauki cika mana waɗanda suka rasu daga cikin muminai salihan bayin Allah muna fata Allah madauki gafarta musu waɗanda kuma ba su da lafiya a wannan rayuwa Allah ya ba su lafiya Allah ya tsare su Allah ya sa rashin lafiyar ta su ta zama kaffara ce gare su wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب